أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا يا إخوانا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكتة دعاء من شكروا نبيه a wannan masallaci. Ina nufin ɗazumin Sadu a ina mai sunan gurin ne?
Sardauna
Memorial. Gashi Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za mu sake saduwa a wannan masallaci karo na biyu. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar a cikin abin da za mu faɗa. Mun yi wa Allah godiya, sannan kuma ina godiya ga ƴan uwana malamai waɗanda suka yi ƙoƙarin haɗa wannan zama namu, kamar shi ɗan uwa Malam Sa'id da kuma ɗan uwa Malam Kabir, waɗanda su ne sanadiyar haɗuwarmu a wannan yammaci a wannan masallaci. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba su lada cikin sa'ayinsu. Kuma na yi farin ciki ƙwarai da gaske da zaɓar wannan matashiyar ta zama ita ce matashiyar da za mu tattauna a kanta a wannan yammaci a guri na. Alal haƙiƙa wannan matashiya ce mai muhimmanci. Za a ji ko? To, me ya faru? Masallaci ne. Na kamata da ba a san. Wannan matashiya da'awar annabawa. Ko tsarin da'awar annabawa, ko kuma a larabci mu ce manhajul anbiya'i fi da'wati ila Allah. Yaya man annabawa suka yi da'awa zuwa ga Allah. Babu shakka wannan matashiya tana da muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma waɗanda suka zaɓi wannan matashiya ta zama ita ce matashiyar da za mu tattauna a kanta a wannan yammaci, Allah ya yi musu gamdakatar cikin zaɓin da suka yi. Abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske. a wannan zamanin, a wannan lokacin, mutum ya san yaya annabawa suka gudanar da da'awarsu. Zaɓin wannan matashiya yana da muhimmanci saboda dalilai kamar haka. Na farko, kasratul manahij al-matruhati fi sa'ati ad-da'awiyya, irin tsarurruka da ake da su, da hanyoyi, da salo daban-daban da muke gani na wa'azi, na kira, na karantarwa, na kawo gyara a cikin al'ummomi, a yau sun yi yawa. Kowa akwai hanyar da yake ganin ita ce ya kamata a bi domin a tabbatar wa da ɗan adam rayuwa mai kyau, domin a samar da canji, domin a haifar da juyin juya hali. Wasu suna ganin ya kamata a yi amfani da ƙarfi, a ɗaga bindiga, a yi ƙundumbala, a yi ƙunar baƙin wake, a yi yaƙin sunƙuru. Suna ganin wannan ita ce hanya kaɗai da ya kamata a yau masu ƙoƙarin kawo gyara su bi, domin su haifar da gyara cikin al'umma. Idan ba da bindiga ba a gurinsu, ba za a iya samun gyara ba. Saboda haka a kullum tunaninsu yaya za su yi su iya haifar ko su iya tanadin abinda za su kawo irin wannan canji ko kawo irin wannan hargitsi. Akwai kuma waɗanda su suna ganin ba zai yiwu a samu gyara ba ko a samu ci gaba a cikin al'umma sai an tinkari akwatin ƙura'a. Saboda haka ya kamata dukkan wani ma wanda yake ƙoƙarin ya kawo gyara cikin al'umma to ya wasa wuƙar siyasa. Saboda haka ya ɗaga tutar siyasa, ya fito zaɓe, ya yi kamfen a zaɓe shi ta hanyar ƙura'a, idan ya ci zaɓe sai ya kawo gyara. Wasu kuma suna ganin idan har muna so mu samar da gyara, to ya kamata al'umma ta musulmi duka ta haɗu, ta dunƙule, ta ture, ta mulmule, ta zama abu ɗaya. Saboda haka a daina irin karantarwar da za ta sa wani daga cikin musulmi ko wata firƙa ko wata ɗa'ifa ta ji ba daidai ba. Don haka su tunaninsu kullum kaifa na takattal, yaya za mu dunƙule, mu ture, mu mulmule. Don haka wane ka daina irin wa'azin da kake yi, yana kawo rarrabuwa, rarrabuwa kuma tana sawa mu yi rauni, ba za mu ci nasara ba. Don haka ƴan alallaba, akwai waɗanda su waɗannan abin da suke gani kenan. Wasu kuma suna ganin a'a, ba za mu ci nasara ba, mu zama wasu abu ko mu kawo gyara a cikin al'umma sai ta hanyar karantarwa, ta hanyar ilmantarwa, ta hanyar karatuttuka da darussa da nazari da bincike na addini, ta hanyar leƙe-leƙe a cikin littattafan musulunci, wagage da malamanmu suka bari, ta hanyar tono waɗannan abubuwa da yaɗa su cikin al'umma, ta hanyar karantar da aƙida ta ƙwarai, aƙida sahihiya. Idan aƙida sahihiya ta gyaru, to za a samu gyara. Gyaran aƙida da tarbiyya shi zai sa al'umma ta gyaru. Wasu kuma suna tunanin wannan shi ne kawai zai iya samar da gyara, zai iya haifar da ci gaba cikin al'umma. To kaga kowa yana jeho nashi tunanin. Wasu kuma suna ganin a'a, ba za mu gyaru ba sai mun riƙe ɗariƙun sufaye, sai kowa ya zama sufi, wato mun maƙalƙale a cikin koguna, mun shige ɗakuna mun lufe, ba ma haɗuwa da jama'a, ba ma cakuɗuwa da su, domin cakuɗuwa da al'umma shi ke kawo lalacewar zukata. Saboda haka sai mun tattara wannan dimmun watsar, mun koma zikiri da hailala da tasbihi kawai. To ta nan ne kawai za mu iya samar da canji da gyara. Wasu ma suka ce sai mun yi hijira. To kowa da abin da yake faɗa yana ganin shi da zai kawo canji cikin al'umma. Kaga salo daban-daban, hanyoyi daban-daban, tunani iri-iri, kowa yana ganin tunanin shi kuma shi ne zai iya samarwa da mutane mafita. Wa kullun yad'i waslan lilayla wa layla la tuqiru lahu bidhaka. To kaga irin wannan lokaci ashe muhimmin abu ne a ji, to su annabawa ya suka yi, hanyar da suka bi yaya take, domin sanin hanyar annabawa ta wa'azi zai taimaka ka san cewa a shi wannan hanya ita ya kamata a bi. Abu na biyu, dukkan wani musulmi ya yi imani, ya yarda da cewa hanyar annabawa ita ce hanyar da take da isma, wato ita ce hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata katanga, ya yi mata kariya, ba za ta fada cikin ɓarna ba. Hanyar annabawa babu san zuciya a ciki, hanyar annabawa babu shirka a ciki, babu bid'a a ciki, babu kaucewa hanyar Allah a ciki. Tsarin da annabawa suka bi tsari ne da babu san zuciya, ashe kenan wannan tsari ya kamata a san shi domin a yi ƙoƙarin bin sa, domin ka samar da canji, haifar da al'umma ta ƙwarai. Abu na uku wanda zai sa tattaunawa akan wannan matashiya ta zama muhimmiya, shine idan muka san Allah maɗaukakin sarki shi da kansa ya umarci annabinsa, annabin sarki, annabin rahama sallallahu alaihi wasallama, da cewa ya bi tsarin annabawa, ya bi safarkinsu, ya rike shiryarsu. Yayin da Ubangiji ya ambato jerin gwanan annabawa daban-daban, sai ya ce ula'ika alladhina hadallah fa bihudahu muqtadi, waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar, don haka kai ma ka yi koyi da shiryarsu. Idan Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya yi koyi da shiryar annabawa, ashe kaga wajibi ne akan mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama, masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, su ma su yi bincike su san mecece shiryar annabawa, wanne ne tafarkin annabawa, domin su yi koyi da shi. Sannan abu na hudu, idan muka buɗe kundin tarihi, muka ɗauko littafin tarihi gaba ɗaya, muka buɗa shafi bayan shafi, za mu ga babu mutanen da suka tabbatar da wani abu gagarumi babba, suka haifar da canji na a zo a gani a cikin tarihin ɗan adam kamar annabawa. Dukkan wani mai ƙoƙari ko wanda ya yi yunƙurin samar da gyara a cikin al'ummarsa, to yana bayan annabawa. Su ne Allah ya zaɓa ya ba su manzanci domin su haifar da gyara cikin al'umma bayan ta lalace. Kowane annabi Allah yana aiko shi, kowane manzo Allah yana aiko shi cikin al'umma domin ya haifar da gyara bayan wannan al'umma al'amarinta ya taɓarɓare. Kuma babu waɗanda suka samu cin nasara kamar annabawa. To ashe kenan yana da kyau mu san waɗanne hanyoyi annabawa suka bi domin tabbatar da nasara cikin al'ummominsu. Wannan shi zai sa mu gane sirrin, mu gane ta ina suka bi, wace hanya ce suka bi ta binne, mu ba mu bi wannan hanya. To waɗannan su ne dalilai waɗanda za su nuna maka muhimmancin wannan matashiya da tattaunaka a cikin irin wannan lokaci da muke rayuwa. Babu shakka magana akan wannan matashiya abu ne yana da faɗi ƙwarai da gaske, don haka ban sani ba lokacin da muke da shi zai taimaka mana mu iya faɗar abin da duk ya kamata a faɗa, ko ko dai za mu yi tsakura ne abin da muka faɗa mu wadatu da shi. Wani lokaci in Allah maɗaukakin sarki ya sake ba da dama, ko kuma malaman da ake tare da su suna karantarwa, su kuma su ɗora su faɗa abin da ban faɗa ba. Babu shakka akwai ma'alim, akwai wasu ainihin alamomi za mu iya kiransu, ko kuma za mu iya kiransu tsare-tsare da annabawa suka bi ta kansu, ko su ka'idoji da annabawa suka bi ta kansu wajen tabbatar da shiriya, wajen tabbatar da gyara cikin al'umma. Abu na farko kuma mafi mahimmanci kuma mafi haɗari wanda annabawa suka tafi a bisa doransa domin tabbatar da gyara, shine al-bada'atu bit-tauhid, farawa da kira zuwa kadaita Allah. Kafin su ce wa mutanensu komai, sai da suka fara ce da su su kadaita Allah, su dawo kan tauhidi, su bar abin da yake shirka. A kowane zamani, a kowane guri da Allah ya aiko annabi, ya aiko da wani manzo, to abin da ya fara yi kenan shine tasihul aqida, gyarawa mutane aqidarsu, gyarawa mutane zumuncin da ke tsakaninsu da alaƙar da ke tsakaninsu da Ubangiji, kira zuwa ga ikhlasi, kadaita Allah cikin bauta, tare da bayyana wa mutane Allah shi kadai shine mai amfanarwa, shine mai cutarwa, shine wanda ya cancanci a bauta mata, tare da kira zuwa ga bauta masa shi kadai ba tare da daukan wani haƙƙi na bauta ba ko wata sifa ta Ubangiji a bama wani wanda ba Allah ba. Sawa'un wannan abun wani mala'ika ne ko wani annabi ne ko wani salihi ne ko wani waliyi ne ko wata itaciya ce ko wani dutse ne ko wani kwazazzabo ne ko ma menene shi, matukar za a dauki wani haƙƙi na Ubangiji a bashi, to wannan abu sunan shi shirka. Kuma annabawa sun yi kokarin su ga sun kawar da mutane daga irin wannan kuduri. Wannan shine farkon abin da suka yi, wanda duk zai karanta Alkur'ani, wanda shine littafin Allah na ƙarshe da ya saukarwa dan Adam, zai ga duk inda Allah madaukakin sarki yayi batun annabawa, to abin da yake gaya mana kenan ya aiko da annabawa, abin da suka fara yi kenan shine kira zuwa ga kyautata aqida. Wani gurin Ubangiji ya gaya mana a dunkule, wani lokaci kuma Ubangiji ya gaya mana abin filla filla, ya ambaci kowane annabi da irin abin da ya kirawo mutanansa zuwa gare shi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Babu wani annabi, babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko yace face mun masa wahayi cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai ni, inji Allah, fa'buduni, don haka ku bauta ni. Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an a'budu Allaha wa ajtanibu at-taghut. Haqiqa mun aika wa kowace al'umma da manzo, manzon nan yana cewa da su ku bauta wa Allah, ku nisanci duk abin da ake bauta wa ba Allah ba. A wasu lokuta kuma Ubangiji ya ambata mana da'awar annabawa, ya kirawo kowane annabi ya faɗa abin da ya faɗa ga al'ummarsa lokacin da Allah ya turo shi. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azab yawmin alim. Allah yace mun aiko da annabi Nuhu alayhi salam zuwa ga mutanansa, yace da su ni mai gargadi ne gare ku, kuma mai bayyana gargadin da cewa kada ku bauta ba wani ba Allah ba, domin ni ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai radadi. Wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftaru. Haka nan Allah ya aika wa annabi Adawa, ya aika wa Adawa annabi Hud alayhi salam, annabi Hud yace da su ya qaumi, ya ku mutane na ku bauta wa Allah, ba ku da abun bautawa ba shi ba, ku ba wani abu kuke kai ba face kage, wato ku mutane ne waɗanda kuke yi wa Allah kage. Haka nan Samudawa, wa ila Samuda akahum saliha qala ya qawmi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ard wa ista'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Haka nan Allah ya aika wa mutanen Samudu, ko Samudawa, Allah ya aika musu annabi Salihu, shi ma abin da ya gaya wa mutanen su kenan, ya qawmi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Haka nan mutanen Madyana, wa ila Madyana akahum Shu'aiba qala ya qawmi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhim. Haka nan annabi Ibrahim alayhi salam, Allah madaukakin sarki ya aika shi zuwa ga mutanansa, wa laqad ataina Ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun qalu wajadna aba'ana laha abidin قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. الله يا ايكا يا ايكا النبي ابراهيم عليه السلام يتي ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. حقيقه من باوا النبي ابراهيم شريه تون غبانين يا فارا واعزي متون ني شريهي ده اوبنجي يا زابي شي لوكاتين دا يكي تيوا ماهيتينسا ده متانانسا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. Waɗannan waɗanne irin gumaka ne waɗanda ku kuke dukufa wajen bauta musu? Sai suka ce wajadna aba'ana laha abidin, mun samu iyayenmu suna bauta ma waɗannan gumaka ne, shi yasa mu ba muke bauta musu. Annabi Ibrahim yace laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Haƙiƙa ku da iyayenku ku kasance cikin bata, batan da yake mabayyani a cikin suratul shu'ara. Allah yace watlu alaihim naba Ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun قالوا نعبد أصناما ونظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين النبي إبراهيم عليه السلام حكى يتكلم متانسا زوا غبوتا وألا شي كدي يغا يا موسو تشيوا وبنجي شي ني مي أنفانر وا شي ني مي تشوتروا شي ني مي بادا لافيا شي ني مي بادا رشد لافيا شي ني مي بركروا شي ني وند يكي تشيار دا شي شي ني وند يكي رايد دا شي يا كشي شي شي ني وند يكي فاتن يا غفرتا مسا كوراكوران كرانا غوبا قياما نونا موسو شي يا كاماتا سو بوتاوا النبي يوسف عليه السلام Ubangiji ya gaya mana irin wa'azin da yayin mutanansa tun daga kurkuku irin wa'azin da yayin waɗannan mutane da ya haɗu da su a kurkuku waɗanda suke mushrikai ne masu bauta ma wani Allah qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalika min malikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata aba'i إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون حكى يفار يمس وأذي يفار كيران سزوا بتوحيد يتي دسو لا يأتيكما طعام ترزقانه باب ولا أبنشي دا ألا مأوك كنسل كيزي باوكو إلا نبأتكما بتأويله face na ba ku labarin fassarar ta duk abin da zaku gani na abinci ko na abin sha a mafarki to ina da fassarar da zan ba ku zalikuma mimma 'allamani rabbi wannan abin da kuka gani na ilimin fassarar mafarki abu ne da ubangiji na ne ya koyar da ni inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah ni na bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba kuma su masu kafircewa ranar lahira ne نبي الدين إيهينا النبي إبراهيم ده إسحاق ده يعقوب يا بقى الدين إيه ينسى دومي إيه ينسى تنديكي أبطو النباوان متنزي بقى الدين إيه ينسى إذن يثبت هذا شواء إيه ينسى سنة كان تفريكي نقولي كمر يندى النبي يوسف يبقى الدين إبراهيم وإسحاق ويعقوب سبو ده النباوان سنة تامو وهي لقى الله amma in ba haka ba ba daidai bane kai hujja da iyayenka babu wanda ubansa zai zama hujja indai uban nan nasa ba annabi bane saboda haka ya ce ya bi addinin iyayensa domin iyayensa annabawa ne wahayi ake musu daga Allah wannan ba hujja bace da zaka sa kai ma ka ce ka bi addinin iyayenka ayi ta rigima da kai akan abin da yake ba gaskiya ba ce ma kana lana an shirka billahi min shay bayyewa gare mu hada Allah da wani kaga wannan kenan shine addinin da yabi addinin na iyayensa ba za su yi shirka ba abu ne ma da ba zai yiwu ba yace kuma wannan falalar Allah ce da yayi mana yayi wa mutane amma da dama daga cikin mutane ba sa godewa Allah ya sahibai sijin a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaytumuha ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هكا يا ومتى ننسى وأذي يسي أبن سكي بوتا وإن سونا يني كوي سكا قادة سكا سينيام وسأبا من بوتا با ألا با كودا إذا من شام أبو بوا ما با أتبا ينسو با سكا ساموس سونا كوي سونا بوتا مسو كوكما آآ متى نم وليني دا سكا وشي sun yi ayyukan nagarta suna da kyakkyawan tarihi a cikin al'ummar sai suka zo suna bauta musu suna tsammanin bauta musu din nan zai kusantar da su zuwa ga Allah ce ba ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum abinda kuke bauta ba wani abu bane sunaye ne da kuke kirawo su da shi ku da iyayenku tare da cewa ma anzalallahu biha min sultan babu wata hujjar da ubangiji ya saukar na bauta ma waɗannan abubuwa inal hukmu illa lillah hukunci naga Allah shi kadai shine wanda yayi umarni da cewa kada a bauta ma wani ba shi ba yace zalika ad-dinul qayyim wannan shine addinin tafarki wanda yake madaidaici walakin aktharun nasi la ya'lamun sai da yawancin mutane ba su sani ba to haka dai za ka yi ta gani a cikin alkur'ani dukkan manzo da Allah ya turo zuwa ga dan adam a doran wannan kasa sun yi ta kiran mutane ko kuma farkon abinda suka fara kwankwasa zukatan mutane da shi suka fara gaya wa mutane shi ne su bauta wa Allah shi kadai kada su hada Allah da wani cikin bauta har lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da sakon karshe wanda ya zama shine khatamul mursalin gaba daya shine khatamul anbiya gaba daya shine cikamakin annabawa a bayan shi kuma an rufe kofar annabci kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wannan littafi ne shine alqur'ani wanda ayoyinsa ainihin aka cika su da hikima ayoyinsa suka zama ayoyi ne wanda ake aiki da su sannan aka yi bayanin su kuma dalla dalla daki daki kowa ake karantawa zai fahimta wanda suka zo min ladun hakimin khabir daga wanda yake gwani mai hikima kuma wanda ya san ainihin khafayil umur ya san abubuwan da suke boye wannan annabi wanda ya zo da wannan littafi abinda yake kiran mutane zuwa gare shi Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta ma wani ba Allah ba yace innani lakum minhu nadhirun wa bashir ni mai gargadi ne daga Allah mai yin bushara ne daga Allah gare ku haka manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zauna shekara 13 cikin mutanansa a Makka banda magana akan tauhidi da aqida da gyarawa mutane alaka su da ubangiji babu abin da yake tattaunawa babu abin da yake magana akan sa har ma mutanansa suna mamaki shi wannan annabi shi wannan mutum ba abin da zai ce ayi sai dai abautawa Allah shi kadai ya maida allolin nan gaba daya su zama Allah guda daya wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab saboda haka suka yi mamaki cewa wani mai gargadi ya fito daga cikin su kafirai suka ce a wannan ba wani bane face wanda yake mai sihiri ne kuma makaryaci babban makaryaci subhanallah suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu ya dunkule ababan bauta gaba daya ya sanya su abun bauta daya ababan bauta dukan su sulata da uzza da manata da hubal duk gaba daya a daina bauta musu a bauta wa Allah guda daya suka ce inna hadha la shay'un ajab lalle wannan abun da mamaki ba sa mamakin sun sanya wa Allah kishiya ba sa mamakin sun rike wata sassaka da suka yi ko wani dutse da suka ainihin ajiye ko wata laka da suka tura suka kwaba suka mulmula ba sa mamakin sun rike su ababan bauta ba Allah ba a'a suna mamakin wanda zai ce a bauta wa rabbul alamin sai suka juyar da kadiyar kaga hankalin dan adam yadda yake juyewa idan ya saki Allah abinda ba shine abun mamaki ba sai kaga yana mamaki abinda yake na mamaki kuma sai kaga baya mamakin sa wannan manzo na ƙarshe manzon rahama manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yazo mana da qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace musu inna salati sallata wa nusuki da ayyukan ibada na gaba daya da yankan da nake yi wa mahyaya wa mamati kai da rayuwa ta kaco kam da mutuwa ta ma lillahi rabbil alamin dunna Allah ne shi kadai ubangijin halittu kaga shi ne gaya ga tauhidi gaba daya rayuwarka gaba daya kai kanka da rayuwar da mutuwar gaba daya duk tazanta Allah ce yace la sharika lahu baya da abokin tarayya ba wanda za su yi kamfani cikin wannan bauta cikin ayyukan ibadata shi kadai ne kwaya ɗaya kwal tilo la sharika lahu wa bidhalika umirtu kuma da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon wanda yake miƙa wuya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sanya wannan tsari na kira zuwa ga tauhidi a karan farko ya zama shi ne tsari wanda dukkan wani mai wa'azi wanda yake so ya bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kamata ya rike kuma ya kamata ya bi ya tabbata cikin sahihai bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura mu'az zuwa yaman yace da shi innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidullah أوتى رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أوتى رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. يأتي ومؤاذ بن جبل رضي الله عنه ذاك زو قوس متاني أهل الكتاب يهودا واني أيما ذاك جي قريسو تو يكسن جي فرقوان أبن ذاك كلاوس زوا قريشي شيني سبو تاوى ألا شي كده سكده تألا دبو تا سشي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي يأتي وانا يزم شيني فرقوان أبن ذاك كرنتد متاني فهكا ننجدك ونمي وأزي farkon abin da ya kamata ya sa a gaba musamman cikin wannan al'umma da al'amuran aqida ta suka ta farkwace saboda dogon lokaci da aka dauka babu abin da ake koya wa mutane sai shirka sai hada Allah da wani kaburbura suka cika ko ina da ina kaburburan da ake zuwa ana neman taimakon waɗanda suke kwance cikin su ana neman agajin su ana neman tallafi a gurin su ana neman su azurta ana neman su bada haihuwa ana neman su taimaka akan wata hukusuba da take faruwa tsakanin miji da mata su kawo ainihin sulhu tsakanin miji da matarsa su sanya mata ta so mijinta ko miji ya so matarsa ana neman abin da ba a neman shi gurin kowa sai Allah ana neman shi a gurin waɗannan na kwance a cikin kaburbura mutanen da suka fi bukata zuwa ga addu'ar ku ya kasance kuma su kuke roƙo su kuke cewa su yi muku su taimaka muku a cikin abin da babu mai iya yin shi sai Allah. Al'umma ta koma duk inda ka shiga a ko ina a cikin duniya sai kaga irin wannan idan ana baka labarin wani abu ba za ka yadda ada yin shi ba a cikin wannan al'umma sai lokacin da ka je ka tsinci kanka a gurin da ake abin sai ka yi mamaki wasu ma gaba ɗaya sun maida makabarta ta zama tamkar masallaci abinda suke yi a makabarta na at-tadarru wal-iltija was-sakina wat-tuma'nina abinda suke yi a cikin makabarta na kaskantar da kai da addu'a da neman agaji da neman taimako ba sa yin shi a cikin masallaci a lokacin da zaka ga mutum musulmi ya kauce wa alqibla ya fuskanci kabari yayi sujjada yana kuka yana turmusa fuskar sa a cikin turbaya a cikin kasa yana cewa wannan da yake cikin kabari wali wane ya taimaka masa cikin bukatar da yake ciki ko wata rashin lafiya ce ya je dukkan wata asibiti da aka kusanta masa aka gaya masa cewa ana ba da magani bai samu magani ba daga karshe aka ce sai ya je gurin wayewa ne ko ya je gaban kabari shewa ne ya roke shi zai samu lafiya saboda haka an kawo marasa lafiya an juye su a nan ka ce wata katafariyar asibiti ce aka gina daga gari ana zuwa neman magani a irin wannan al'umma da zaka je makabarta kaga ana shiga da kabaki na abinci daban-daban wai an yi wa wannan waliyi ne walima abu da haka an yanka masa kosassun shanu an yanka masa kosassun ainihin raguna abinda mutum ba zai iya ci a gidansa ba amma ya yanka ma wani na cikin kabari ya kai ka makabarta su kuma ainihin sadana waɗanda suke ci da wannan kabarin su handame abincin ce ai ka kai ma waliyi ne wasu su kwashi kuɗi su je su juye a makabarta wannan info wannan su kwashi kuɗi hadda hatta kai Hafiz Ibrahim sha'irun nil a waƙarsa yana cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alf alf turzaqul amwat man li bi hadhin na'imin bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat yas'al 'anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzuri وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات يتي أحياؤنا لا يرزقون بدرهم قاتلك وانسكم ونما سلي باب وانا زيت أو درهم إيه باس في سبيل الله وبألف ألف ترزق الأموات أما أنه تكون أعطي ما أقولي أنجي أنا كيو ما تتوء كمري يتي مالي بحد النائمين بحفرتي ina ba in samu wannan rabu wannan kaso wannan garaba sa ga matattu cikin kabari suke samu shi ila ba ni zan samu wannan man li bi hadd an-na'imin bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat zaka zo ka samu ana ta'addu'i daban-daban a wannan guri yas'al 'anamu laha daga ko ina ana tururuwa zuwa wannan kabari ويجري حولها بحر النذور انا كي اينهم باكنشي دبان دبان كغا اينهم تيكون باكنشي يدا غدانا اجندن wannan kabari wasu qura'ul ayatu ana karanta alqur'ani ana karanta ayoyi a gurin wa yuqalu hadha albabu babu mustafa ana cewa da mutane kun ga wannan kofar ita ce kofar manzon Allah idan ka bi zaka kai ga manzon Allah wa wasilatun tuqda bi alhajatu in kana da bukata ka biyo ta wannan hanya to zaka samu biyan bukatarka to al'umma tana rayuwa cikin irin wannan a ce ko ba za ka kira zuwa ga tauhidi ba an waye gari yadda ake shirka a cikin wannan al'ummar ayi shirka lokacin da ake cikin walwala lokacin da ake cikin ainihin zaman lafiya haka nan lokacin da zaka shiga cikin wahala aka shiga cikin kunci nan ma ayi shirka tare da cewa kafiran farko idan sun shiga wahala Allah suke kira kawai wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin Allah kawai suke kira ba sa kiran wani Allah amma sai kaga mu yanzu wadanda suke cewa ashhadu an la ilaha illallah su suke shirka su suke kiran wani Allah yayin da suka shiga cikin kunci wani ma shirkar tashi ba ta motsawa sai ya shiga wahala a lokacin ma ne yafi yin shirka kaga wannan al'umma fi sabilillahi abinda tafi bukata zuwa gare shi shine karantarwa ta tauhidi don haka wajibi ne ga dukkan wani da'iya mai kira zuwa ga Allah farkon abinda zai fara karantar da mutane kuma karantarwa wace ba mai karewa ba ba lokacin da zaka ce yau na gama da tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya karantar da tauhidi yake duk sanda yaga wani daga cikin sahabbai ko wani bako yayi tuntube game da lamarin tauhidi baya shiru sai ya kwabe shi sai ya nuna masa cewa wannan haƙin na Allah wani yazo ce masha Allah wa shi'ta annabi ya hushi ya ce aj'altani lillahi niddan qul masha Allah wahda kamar da ni kini ga Allah kishi ya ga Allah a'a kace idan Allah ya so shi kadai annabi bai yadda ba a dauki wani aki na Allah a bashi qul la amliku lakum naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su in ala illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun saboda haka lokacin da zai ji wata tana cewa fi na nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi a cikin mu ba akwai annabin da ya san me zai faru gobe ce a da'i hadha al-qawl wa quli bima taquli bar wannan magana ba magana ce da ta kamata ba ke dai faɗa abin da kika faɗa a da can da farko abin da kika faɗa na yaban iyayenki da jarumtarsu amma kada ki kuskura ki ce a cikin mu akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe wala tadri nafsun ma za ta taksibu gada wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut Allahu akbar babu ran da ta san me za ta samu gobe me za ta tsoruta gobe babu wanda ya sani nan da awa daya babu wanda ya san abin da zai faru kai nan da yan dakikoki babu abin da mutun ya san wanda ya san abin da zai faru sai Allah wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace wanda suke yake cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai babu wanda ya san gaibi sai Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah saboda haka Allah shi kadai shine ya san gaibi fa qul innamal ghaibu lillah kace kadai sanin gaibi da Allah to amma a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suke karanta wasu kasidu da sunan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daukan ilimin ubangiji gaba ɗaya suna bawa annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsammanin cewa daidai suke yi suna daukan sifa ta ubangiji wacce Allah madaukakin sarki ya nuna cewa sifar ta ce shi kadai amma a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ce basirun bi sirril ghaibi qabla kiyani annabi ya san sirrin gaibi ba ma gaibin ba a sirrin gaibin shi kansa sirrin gaibin shi kansa ya sani wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam a ce duniya da lahira duk kyautar ka ce Allah yana cewa inna lana lal akhirata wal ula lana in ji Allah ce a duk kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wa min ulumika yana daga sashin ilimin mukanka ilman lawhi wal qalam ilimin lawhul mahfuz da kalamul qudra wai sashi ne daga cikin ilimin mukan ba ma duka bane to me aka barwa Allah me aka barwa Allah to wannan al'umma duk mutumin da zai ce ba a buƙatar karantar da tauhidi babu shakka wannan ya kaucewa hanyar annabawa wajen kira zuwa ga Allah ya kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kira zuwa ga Allah wanda zai ce karantar da tauhidi yana haddasar da husuma yana kawo rarraba yana kawo tafarraka wannan babu shakka bai san abinda annabawa suka yi kira zuwa gare shi ba bai san wannan shine jagoranci shine jagora jagora a cikin da'awar annabawa ba kira zuwa ga tauhidi saboda haka wajibi ne ga dukkan wanda yake malami mai karantarwa mai wa'azi mai nusarwa ya sanya batun tauhidi a gaban idansa dukkan wata da'awar da za ta ce aje tauhidi kai ma ka aje ta gefe guda abu na biyu haƙuri da juriya babu shakka hanyar kira zuwa ga Allah hanya ce wacce take cike da wahalhalu da masibu da bala'ai da fitintunu da tashin-tashin na iri-iri wanda zai ce afi Allah shi kadai a bauta masa shi kadai abu manzo sallallahu alaihi wasallama dole a cikin irin wannan barra ya gamu da kalubale da tutarwa da tsangwama da izgiri na mutane daban-daban shi yasa annabawa suka zama ashaddun nasi bala'an al-anbiya kamar yadda manzo Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya annabawa su suka fi kowa shiga tararrabi da jarraba da fitintunu na al'ummomin su fal-amsalu fal-amsal sannan wanda ya fi kwatanta hanyar annabawa sannan mai bi masa haka nan wanda yake yana kwatanta hanyar annabawa dole ne ya gamu da tashin-tashina yana buƙatar ya yi kyakkyawan guziri na kira zuwa guziri na haƙuri guziri na jurewa halhalu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa annabawan da ya aiko waɗanda ake kira ulul azmi manya-manya daga cikin annabawa sun kasance masu haƙuri ne masu juriya Allah ya kira annabinsa ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balaghun ka hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun Allah ya ce kai haƙuri kamar yadda ulul azmi ma'abota girma ma'abota azama da ainihin kokari cikin al'umma cikin manzanni su kai haƙuri kai ma kai haƙuri wala tasta'jil lahum kada kai musu gaggawa Allah madaukakin sarki ya bayyana wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama cewa annabawan da suka gabace shi gaba daya an cutar da su akan wannan tafarki na da'awa zuwa ga Allah amma fa sun yi haƙuri don haka su zamo abin koyinsa su zamo abin da zai yi koyi da su cikin abin da yake gani daga mutanansa na cutarwa wala qad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimati llah wala qad ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce an ƙaryata manzanni waɗanda suka gabace ka fasabaru ala ma kuzibu suka yi haƙuri akan abin da aka yi musu na ƙaryatawa wa uzu aka cutar da su hatta atahum nasruna har sai da nasarar mu ta zo musu wala mubaddila li kalimati llah babu mai canza kalmomin ubangiji babu mai canza abinda Allah ya riga ya rubuta babu mai canza abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya so wakalarsa hakika labarin manzanni ya zo maka don haka kaga irin gwagwarmaya da manzanni suka yi wa malana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana ولا نصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون haka manzanni suka gaya wa ainihin mutanansu al'ummominsu suka gaya musu cewa hakika zamu yi hakuri zamu yi juriya akan abinda kuke yi mana da tutarwa kuma ga Allah kadai masu dogara suke dogara Annabi Musa alayhi salam ya nusar da mutanansa akan su yi haƙuri kuma ya gaya musu cewa haƙuri shine babban kadarku da za su bi wanda zai kai su ga hanyar tsira bayan sun riƙe Allah madaukakin sarki sun dogara da shi duk abin da zai fuskanto su za su iya murƙushe wannan kalubale ta hanyar haƙuri وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والآقبة للمتقين. هكا النبي موسى يقول ومتى ننسى كنمتيمكو دقى الله كيها أوليك سني تيوى أفاق بعد إيتا الله تي ينا قادد إيتا قود يسولك تكيم باينسى kuma kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah. Saboda wannan hakuri da suka yi da juriya da suka yi, Ubangiji ya saka ka musu, ya ba su ardi Misr bayan da tana ƙarƙashin Fir'auna. Wa awrasna alqauman alladhina kanu yastad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'ishun. Allah madaukakin sarki yace muka gadarwa waɗannan mutane su ne mutanen Annabi Musa waɗanda suka yi imani da shi, muka gadan musu wanda da sun kasance ana ainihin wahalar da su, ana raunana su a doran ƙasa, muka gadar da su gabashin duniya ko gabashin ƙasa da yammacinta, ƙasar da muka yi musu zama ta albarka. Kuma haka kalmar Ubangijinka ta tabbata, kalmar Ubangijinka mafi kyau ta tabbata ga banu Isra'ila, bima sabaru, saboda abinda suka yi na hakuri, saboda juriya da suka yi, muka rushe abinda duk Fir'auna yake aikatawa shi da mutanansa da abinda suka yi ta gigginawa gaba ɗaya, Ubangiji ya kwace su ya danka su ga hannun banu Isra'ila. Allah ya sifanta annabawa ɗaya bayan ɗaya daban-daban da cewa mutane ne masu hakuri. Allah ya sifanta annabi Ayyub alayhi salam yace inna wajannahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Haqiqa mun samu annabi Ayyub annabi ne mai hakuri, ma dalla da wannan bawa, lalle shi bawa ne mai mai da al'amarinsa ga Allah. Allah ya sifanta annabi Isma'il da Idris da Zalkifl yace wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkifla wa Zalkifl kullun min as-sabirin. Allah yace da Isma'il da Idris da Zalkifl dukkanin su suna daga cikin masu hakuri. Allah ya umarci annabin sa sallallahu alaihi wasallam da ya zama mai hakuri, mai juriya, mai ainihin mai da al'amarin sa zuwa ga Allah. Wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakim. Kabi abinda muka yi maka wahayi, wato ka rike abinda muka yi maka wahayi din nan da shi na Al-Qur'ani da Sunnah, ka rike su. Dan ka rike su kuwa za ka gamu da kalubale, don haka sai ka yi haƙuri har lokacin da Ubangiji zai yi hukunci, har lokacin da zai yi hukunci a nan duniya ya ba ku nasara, ko kuma ya yi hukunci a ranar gobe kiyama ya shigar da ku aljanna, ya shigar da magabtanku cikin wuta. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ka yi haƙuri, Ubangiji baya tozarta ladan waɗanda suke masu kyautatawa. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yankurun. Ka yi haƙuri, kuma haƙurinka ko sakamakon haƙurinka ba a gurin kowa za ka same shi ba sai a gurin Allah. Kada ka yi baƙin ciki bisa ga abinda suke yi, kada ka zamo cikin ƙunci game da abinda suke yi na makirci, kada wannan ya ƙuntata maka. Wasbir ala ma yaquluna fasabbih wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha. Ka yi haƙuri bisa abinda suke faɗa, suke gaya maka na zage-zage da ashariya, su ce maka makaryaci, su ce maka batsafi, su ce maka boka, su ce maka mawaki, ƙarshe ma su ce da kai mahaukaci. To ka yi haƙuri, ka yi tasbihi ga Ubangijinka kafin hudowar alfit, kafin hudowar rana da bayan faɗuwarta. Fasbir inna wa'adallahi haq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Ka yi haƙuri, lalle alkawarin Allah gaskiya ne. Kada ainihin waɗanda ba su sakankance da lamarin alkiyama ba su yi wasa da hankalinka. Ashe ka ga mai kira zuwa ga Allah yana buƙatar ya yi wannan guziri, guziri na haƙuri, ya zama mai haƙuri mai juriya, duk abin da zai fuskanta na ƙalubale ya sani wannan hanyar da yake kai ta kira zuwa ga Allah haka ta gada. Wannan kuma shi ne abin da annabawa suka yi, wato sun yi haƙuri, sun yi juriya. Abu na uku, dogaro ga Allah. Dogaro ga Allah da barin ainihin ce da zuci, wannan yana daga cikin abin da annabawa suka yi. Sun san cewa su waɗanda Allah ya turo ne, ma'ana ya zaɓe su, ya ba su saƙo, ya ba su aiki, amma wannan bai hana su su ce ga Allah muka dogara ba. suna buƙatar tallafi da agaji daga Ubangiji, suna buƙatar Ubangiji a kowane lokaci ya kawo musu ɗauki, ya kawo musu tallafi. Don haka kira zuwa ga Allah shi kadai da ƙoƙarin samarwa da al'umma kyakkyawan tafarki da za su bi yana buƙatar dogaro zuwa ga Allah. Ku duba Khalilur Rahman, Khalilur Rahman badaɗayin Allah mai rahama, Annabi Ibrahim alayhi salam, lokacin da aka jefa shi cikin wuta, abinda ya ce, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah ya isan mana, Allah ya ishe mu shi kadai, kuma madalla da abinda muka dogara da shi, madalla da abin dogaro. Haka nan lokacin da mutane suka yi dafifi, kafirai suka yi dafifi, suka zo ainihin jama'a-jama'a zuwa Madina, suna ƙoƙarin su murƙushe Annabi sallallahu alaihi wasallama da ƴan murƙushin sahabbansa. A Ghazwatul Ahzab Annabi ya faɗi wannan kalma, alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ƙariya rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa, ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya fil nar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hina qala lahu an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum. Wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil Annabi Ibrahim ya faɗe ta lokacin da aka jefa shi cikin wuta. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kalma lokacin da aka ce da shi gafa mutane nan kafirai sun yi dafifi, sun yi wata ruruwa, sun zo dodo suna ƙoƙarin su murƙushe shi da al'ummarsa, ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, nan da nan Ubangiji ya kawo musu tallafi, ya kawo musu agaji. Saboda haka hablut tawakkuli, igiyar tawakkali, dole ne ta kasance tana nan a kulle tsakanin dukkan wani mai kira zuwa ga Allah, domin haka ya kasance tsakanin annabawa har zuwa annabin ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani annabi face ya dogara ga Allah, ya maida al'amarinsa ga Allah. Watlu alaihim naba'a nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. يتي الله يتي واتلو عليهم ككرن تاموس لابار النبي نوه نوك تند يتي ومتاننسا يا قوم تانينا in kana kabura alaikum maqami, idan tsayuwa ta gaban ku in yi muku wa'azi, ya muku girma, ya muku nauyi, ko ku zama na a cikin ku kun gaji da ni shekara 1950 ina cikin ku, ina cewa ku ba Allah, ku kadaita Allah da bauta, kar ku bauta wani ba Allah ba, kuna ganin wannan abin ya gundure ku, ya ishe ku, to tura ta zo bango. فعلى الله توكلت ني داي ga Allah kadai na dogara. Fa ajmi'u amrakum, ku hada al'amarinku guri guda, wato ku hada ra'ayinku ya zama ra'ayi daya, duk wani sabani dake tsakaninku ku ture shi. Idan kun je mitin ku tsaya akan matsaya guda daya, kada ba a samu sabani, domin an samu sabani watakila za ku yi rauni, ba na son ku yi rauni. Kada wasu su ce a kore ni, wasu su ce a daure ni, wasu su ce a kashe ni, in kuka samu sabani sai ku yi rauni. A'a, fa ajmi'u amrakum, ra'ayinku ya zama guda daya. Wa shuraka'akum, ai ajmi'u shuraka'akum, ba ku kadai ba, ma duk wasu wanda kuka san suna gaba da ni, ko da ba a kasan nan suke ba, ku gayyato su, su zo su shiga mitin din dan abin naku ya kara karfi, domin ku kadai ne watakila wasu su ce ba su yadda ba. A'a, ina son kowa da kowa, ko kuma shuraka'akum, waɗannan abubuwan da kuke bautawa, kuke ganin cewa duk wanda ya bar bauta musu zai cutu, to ku gayyato su su taya ku. Thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, sannan duk abin da za ku tattauna ku yanke wani kuduri na cutar da ni, kada ku boye, ba boye boye, ba nuku nuku, ku fito karara ku ce kaza muke so za mu yi ba. Duk lokacin da abokin gaba ya fara fitowa ya ce shi fa kaza zai yi, kaga ai yana jin ya taki wani abu. To ina so kada ma ku yi wani boye boye, ku fito karara ku faɗi abin da kuke so ku yi mu. Thumma qudu ilayya, sannan ku gama da ni abinda duk kuka so ku yi min, ku yi min hukuncin. Wato yace thumma qudu ilayya, bai ce alayya ba, domin akan iya qada ba tare da an zartar ba, ce qada alayhi, ya masa hukunci, amma a yi ma mutum hukunci a ce amma an dakatar da zartar da hukuncin, amma ka ce qada ilayhi, an yi masa hukunci kuma an zartar, ma'ana duk hukuncin da kuka yi ku zartar, kada ma a ce an yi hukuncin an dakatar da shi. Wala tunzirun, kada ku saurara kuma, kada ku ce amma kun bada kwana hudu ko kwana biyar ko sati daya ko wata daya, a'a, idan kun yanke hukuncin kuna fitowa ku zartar. Wanda duk kaji yana wannan magana, akwai abin da ya taka gaba daya, kalubalanci al'umma duka, mutanen fa da yake tare da su ɗan kaɗan ne, fa ma amana ma'ahu illa qalil, Allah ya ce. Amma kuma yana fitowa yana faɗar wannan, ba komai ya taka ba, illa fa'ala Allah tawakkaltu, wannan kalmar da ya faɗa ita ce abin da ya taka, domin waɗannan gaba ɗaya ba da shi suke ba da Allah suke. Saboda haka mai kira zuwa ga Allah yana buƙatar irin wannan. Annabi Hud alaihi salam shi ma ya yi irin wannan kalubale, lokacin da suka ce ya Hud, ma ji'tana bi bayyinati wama nahnu bi tariki alihatina an qaulik wama nahnu laka bi mu'mini in naqulu illa taraka ba'd alihatina bisu, qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa aqidun bi nasiyatiha إن ربي على صراط مستقيم. لوكاتين ده suka ce ya Hud ma ji'tana bi bayyinati, mu ba har yanzu baka zo mana da hujja ba, wai duk wa'azin da yake yi wai yana yin wa'azi ne ba hujja, suka ce ba fa hujja kuma za mu bi ka ba. Wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika, dan kawai kana irin waɗannan maganganu shikenan sai mu bar abubuwan da muke bauta, kai ba za mu bari ba. Wa ma nahnu laka bi mu'mini, kuma mu ba masu imani ne gare ka ba, ba za mu yi imani ba yanzu, ba za mu yi imani ba nan gaba, shi yasa ba su ce wala nu'minu wa lam nu'min bika ba, sai suka kawo abin da sigar jumla ismiya, wa ma nahnu laka bi mu'mini, dan su karfafa maganar cewa suna nan akan ta yanzu, kuma nan gaba ma akan ta za su dore, ba fa za su yi imani da shi ba. In naqulu illa taraka ba'd alihatina bisu, mu dai abin da muke tsammanin ya faru gare ka, wannan allolin namu da kake kushewa kana cewa ba su isa ba, ba sa cutarwa, ba sa amfanarwa, su suka shafe ka da hauka, don haka abinda kake yi sun batu ne na mahaukaci. Subhanallah. In naqulu illa taraka ba'd alihatina bisu, annabi Hud alaihi salam yace inni ushhidu Allah, ni na shaida wa Allah, kuma ku shaida ba ni ba abinda kuke bautawa, kuke hada Allah da wani da shi ba Allah ba, na barranta, nayi bara'a daga dukkan abin da kuke faɗa na shirka. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, na dogara ga Allah wanda shine ubangiji na, shine ubangijin ku, kun ki kofin su. Ma min dabbatin illa huwa akhazun bi nasiyatiha, babu wani abu wanda yake rarrafe a doran ƙasa face ubangiji shike rike da makwarkwadar sa, shike rike da makwarkwadar wannan abu. Shike rike da makwarkwadar wannan abu. Inna rabbi ala siratul mustaqim, kuma ubangiji ne, ubangiji na yana da tafarki madaidaici, wato ubangiji na ba azzalimi bane, duk da cewa yana da kudura mutlaka, yana da mulki mutlaka, amma baya zalintar kowa. To ka duba irin wannan kalubale da ya musu shi ma, ya nuna musu cewa ya dogara ga Allah, domin ubangiji shike da iko na ƙarshe, ikon da baya da ƙarshe, baya da gaci. haka nan annabi yaqub alaihi salam kamar yadda Allah ya bamu labari yace wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wa adkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi shay min shay in alhukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkal almutawakkilun yace ya ku ayyana kada ku shiga ta kofa guda daya ku shiga ta kofofi daban-daban amma ku sani ba zan wadatar muku da komai ba daga Allah hukunci na ga Allah shi kadai alaihi tawakkaltu ni gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkal almutawakkilun kuma su ma masu dogaro su dogara ga Allah shi kadai haka nan annabi shu'aib alaihi salam wa qala almala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما كان لنا أن نعود فيها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين lokacin da mutanansa waɗanda suka yi girman kai suka ce lalle za mu fitar da kai ya Shu'aibu wallazina amanu ma'aka da waɗanda suka yi imani tare da kai min qaryatina daga ƙasarmu ka duba har kullun shi mugu wanda baya san gaskiya har kullun shi abubuwan da yake haƙƙin kowa sai ya maida shi haƙƙinsa shi kadai ka duba wai ƙasar fa wai tasu ce su kadai annabi shu'aib da mutanansa ba sa ciki la nukhrijannaka ya shu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina shi ba garin su bane wai za su kore shi daga alƙaryar su to haka dan bid'a ma yake magana ko dan bid'a zai magana in ya tashi magana mu musulmin gari kaza mu musulmin zamfara to su sauran ba musulmin zamfara bane gaba ɗaya sai kankana abin ya kankane shi ya nuna nashi ne shi kadai أولا تعودن في بلدتنا كوكو داو كتغب نبو تاوى أبن دمكي بو تاوى كما الدين نبي شعب نبي شعب أولا كنا كاره كودا باما سنوان نان الديني ناكو يتي تومينيو ألا قهجي هر إدن زامو كوما مبع الدين باين أبنجي يات إرد ميانونا منا قسكيا بيوا وما يكون لنا بيوا قليم أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا أتي مكوما سيدي أبنجي ياسوم نبأتا sai mu koma amma aka kawai muna ji muna gani ba za mu koma mu shiga cikin barna ba bayan ubangiji ya fitar da mu daga ciki yace wa sai rabbuna kullu shay'in ilma ubangiji ya yalwaci da ilimin sa ya yalwaci dukkan komai yace ala llahi tawakkalna ga ubangiji muka dogara wato dogaran mu ga Allah ne shi kadai ya isan mana yace ya ubangiji kai mana fatahi kai mana hukunci tsakaninmu da mutanenmu da gaskiya wa anta khairul fatihin kai ne fiyayyen mai fatahi kai ne fiyayyen mai hukunci haka nan annabi Musa alaihi salam kalimullah haka shi ma yake kiran mutanansa da cewa su dogara ga Allah wa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin yace ya ku mutane na har idan kun yi imani da Allah to ku dogara ga Allah فعليه توكل كنوا غلا غريش شي كدي ان كنتم مسلمين ان حركم كسنتي ما تبي قويا ده الله قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين تو هكا لن باب وانا النبي فاشي يا بو wannan tafarki a cikin da'awarsa ya nuna dogaranta ga Allah ne shi kadai qalat lahum rusuluhu innahu illa basharun mithlukum walakin allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون من ذا الذي سكتي ان نحن الا بشر مثلكم مو با wasu bane face mutane ne kamar ku amma fa ubangiji yana yin baiwa ga wanda yaso daga cikin bayinsa yana zaban wanda yaso daga cikin bayinsa ya bashi annabci ya bashi manzanci kuma abinda kuke nema na mu'jiza ba za mu iya zuwa muku da wata mu'jiza ba sai abinda ubangiji ya izini wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah kadai mu'minai za su dogara wa ma lana illa natawakkala ala allah wa qad hadana subulana me zai hana ba za mu dogara ga Allah shi kadai ba alhalin ya nuna mana tafarkin mu ya nuna mana gaskiya وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا كُمَا دَلَّي تَبَّتَ حَقِيقَ ذَابِي هَقُلِي بِسَ أَبِنْدَكُ كَيْمَنَا لَتُوتَرْوَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فعلى الله فليتوكل المتوكلون كما ما سدو غرو ga Allah kawai suke dogaro haka nan a gurare da dama Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dogara ga Allah fa idza azamta fatawakkal ala Allah wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila wa in jadahu lis-salm fajnah laha wa tawakkal ala Allah fa in tawallaw fa qul hasbiya Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim wa lillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh فاعبده وتوكل عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت ايوي da dama a cikin alqur'ani suna kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ya dogara ga Allah don haka dukkan wani mai kira zuwa ga Allah bisa hanyar annabawa yana buƙatar dogaro ga Allah lokaci yayi a cikin abubuwa guda goma da zamu faɗa uku muka faɗa adun kule zan zana mana su daga baya malamai za su ƙara yi muku bayani a kansu mai wa'azi mai kira zuwa ga Allah yana buƙatar ar-rifq wato annabawa waɗanda suka yi kira zuwa ga Allah suna da ar-rifq wallin wat-taysir sauƙaƙawa da daɗar magana ga al'ummominsu lokacin da suke wa'azi ba ta kausata magana ga al'ummominsu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa alaihi salam da shi da annabi Harun alaihi salam da cewa su je gurin Fir'auna idhaba ila Fir'auna wa qula lahu qawlan layyina Fir'auna wanda yace ana rabbukumul a'la aka ci to a gaya masa magana wacce take mai taushi haka nan annabawa har ko da yaushe cikin wa'azinsu yuzakkiruna bi ayyamillah suna tunatar da mutane irin abubuwan da suka gabata na kissoshin al'ummomin da suka kangare suna musu wa'azi da wannan kamar yadda Allah ce wa zakkir bi ayyamillah yake gaya wa annabi Musa alaihi salam haka nan annabawa a koda yaushe ya ishuna qadaya akrihi za su kirawo mutane zuwa ga tauhidi sannan kuma suna rayuwa tare da abin da yake gudana a zamaninsu za mu ga annabi shu'aib alaihi salam lokacin da yazo ya samu mutanansa suna tauye mudu suna tauye ainihin mizani sikeli cikin kiran da yayi zuwa ga kadaita Allah kuma yace har ila yau a daina tauye sikeli annabi lut alaihi salam ya samu mutanansa suna ainihin wannan ta'ada ta luwadi kiran da yayi bayan kira zuwa ga Allah kuma ya hana su luwadi a tatun al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin haka nan annabi Musa alaihi salam ya zo ya samu ana bautar wani ba Allah ba ana bautawa Fir'auna ana bautawa bokaye da matsafa yayi kira zuwa ga abautawa Allah sannan kuma ya ga Fir'auna yana takabburi da girman kai da bautar da bani Isra'ila watilka ni'matun tamunnaha alayya an abbatta bani Isra'il zaka dinga mun gori dan ka maida ainihin ƴaƴan Isra'ila banu Isra'ila sun zama bayinka ya yaki wannan jabaruti na Fir'auna na abinna haka nan za mu ga annabawa a cikin da a wasu ba su yi ta'ayi ba ba su yi fadi tashi ba dan su kawwana kansu su gina wata duniya ba wannan ya kawo su ba kowane annabi cewa yake qul la as'alukum alayhi min ajr bana neman ku biya ni ballantana ku ce kudin abin ku nake su a'a bana buƙatar ku biya ni in ajri illa ala Allah in ajri illa ala rabbil alamin ubangiji na kadai shi zai biya ni annabawa suna yin wannan sannan kuma za mu ga cewa annabawa sun bi tafarki na al-mujadalatu billati hi ahsan lokacin da mutane suke jada su suna kokarin tabbatar musu da hujja ta hanyar da ta dace ta hanyar gamsarwa ta hanyar faɗi hujja in faɗa wannan shine shi yasa lokacin da annabi Nuhu yayi wa'azin mutanen sa suka ce ya Nuhu qad jadaltana wa aktharta jidalana mu fa kai jayayya da mu kai wai ta jayayya da mu haka nan annabi Ibrahim alaihi salam wa hajjahu qaum qala atuhajjuni fillahi wa qad hada mutanen sa suka yi jayayya da shi ya fada suka fada ya bada hujja har Allah da karshe ya bashi hujjar da ya kai ya su ya fi karfin su ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi to wannan tafarkin annabawa kenan, wato bara hujja da hujja. Amma wanda zaka ji ya ce a dake shi, a kama shi, a daure shi, a kai wa ƴan sanda, a kai wa sarki, aiwaye aiwaye, to ba shi da hujja. Shi yasa zaka ga malaman sunna ba inda za su je su ce a kai wa ƴan sanda, sai dai su a kai su, ko su ce a kai gaban sarki ko gaban DPO ko waye, a'a, saboda suna da hujja, suna da hujjar da za su faɗa. Wanda yake da hujja baya buƙatar wani ya zo ta yashi, hujjar nan ta ishe shi. To haka har tafarkin annabawa yake, abubuwa da dama wanda ya kamata a faɗa, amma lokaci yayi da dole in tsaya ga ɗan uwa Malam Kabir, watakila cikin taliƙinsa ya ƙara nusar da su a cikin abubuwan da na faɗa ko ya faɗa. Abinda ban faɗa ba, Allah maɗaukakin sarki, abinda muka faɗa daidai ya bamu dadansa, abinda muka yi na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Da shi ne wa uwa masu da'awa, ta haka ana da kusurci a amfani da mu da wani da kake daga mali, Allah ya saka masa da alkhairi. Abin da ya tunawa da shi wanda zai kara gwada mana matsayin malam, shi da zai mali ya taɓa zuwa hutu ya zo masallacin Ja'far, malam Ja'far Mahmud Adam, malam ya gabatar da shi gaban mutane, yake cewa wannan malami na amfani da shi, na ƙaru da shi musamman fagen ilimin hadisi. Haka da ke kabura da kabura din nan, ashe ashe, Allah ne yake ishara da nuni cewa malam Dr. Sami ne zai ci gaba da zama kan kujerar malam Jafar. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, yadda Allah ya amfanar da mutane da ilimin malam Jafar a wannan ƙasa, Allah ya amfanar da al'ummar musulmi da ilimin malam Muhammad Sami, Allah kuma ya saka mashi da alkhairi. Kuma da abin da zan tuna da shi shine ɗalibanmu da suke karatu a jami'ar Madina, bayan kafin ake ɗiba a cikin jami'a, kuma akan je gidan malam jima daga ɗiba ilimi a ciki, wanda malam Muhammad Kabiru Maulana cikin waɗanda suke ɗiba ilimi, ko suke ɗebo ilimi daga wannan malamin, Allah ya saka mashi da alkhairi. Ba wani lokaci za mu ja mai yawa face mu ba malam Kabiru minti biyar ko ƙasa da haka domin ya tofa albarkacin bakinsa a cikin wannan lecture. Sannan a ƙarshe mu nemi kwamishinan lamura addini na jihar Zamfara, Dr. Muhammad Shukur Jangebe, ya yi jawabin godiya. Haka malam Kabiru, bismillah.
Zamu haɗu sai mu yi kuma 15 ɗin, tana sai mu yi ƙoƙari a raba mai ruwa don wannan yana da muhimmanci kwarai. Sannan kuma mutane sai kuma su fassara zuwa Hausa wanda zai amfani da kaya da wannan cikin da ba shi ba.
Allah ya saka sai abu na gaba wani kuma kun shi ne na shi shi ne jin zuwa da godiya daga kwamishin da lamar addini na wannan jiha Malam Muhammadu Kusan Jejeru. Kafin jin wannan jawabi na tabbatar da uwa cewa akwai liyafa da aka shirya wa malam da tawagarsa da kuma shi kwamishin da lamar addini da limamin masallacin Shehu Abubakar Muhammadu Gumi da kuma shi kanshi Malam Muhammadu Kabir da kuma malamin su Kaura da malamin nasu da Kaura da kuma malam Sani liman Tahfiz. Wannan bayan malam ya gama za mu kebance da su domin liyafa da masallacin Shehu Abubakar Muhammadu Gumi. Malam da ya sa ne liman Kaura shi ne dogon ɗan bidiya a tsakanin malam na su mai kuma ga zansu a kaurar na moda. Allah ya saka mutu a cikin da wannan bai ka mu kai na ga ga malam Sami ran da kula da kaya kana gidi da kuma malam Sami
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبده ونشكره ولا نكفره بإذنه إنه على كل شيء قدير ونشهد أن رسولنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون. صلى الله تعالى عليه وعلى آله ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. مجرما دكتور ميسونا بابانا malami a sashen addinin musulunci na jami'ar musulunci ta Katsina da kuma kasancewa ta yi khalifar almarhum abokina a wajen da'awa Sheikh Ja'far Mahmud rahmatullahi alayhi da kuma darakta mai gudanar da cibiyar nazarin musulunci ta Usaimai kuma limamin masallacin wannan wuri da'iya dan uwa Malam Muhammadu Kabiru Umar Maru sai kuma nan dama garin Imam Abdullahi Alim khalifa na almarhum al-Imam ad-da'iya al-Sheikh Malam Sakida rahmatullahi alayhi
amin
kuma ba'da zalika al-imam ad-da'iya dan uwa Sa'id Aliyu mai kwano gusau sauran samarin da'awa mai sunan babana da ashen tsafi kuma mai suna da gaske suna yin manzon Allah da kaura yan uwa jama'ar musulmi da muka hallara don wannan hidima ta addinin musulunci gabar yamma kudu arewa da tsakiya assalamu alaikum wa rahmatullahi abu na farko dai a gashi Allah yana cike da farin ciki da murna bisa ga irin yadda daga al'umma sun haɗu don sauraron wannan muhabara da aka gabatar da ilimi tsadi daga tawari mai kyau Ubangiji subhanahu wataala ya saka mana da kai.
Amin.
Saboda duk waɗanda suka shirya akai wannan haduwa, Allah ya saka mana da kai.
Amin.
Sannan kuma su marigayen da suka riga mu a cikin wannan da'awa, Allah ya amshira yukansu, muna musu addu'a Allah ya gafarta mu.
Amin.
Zan yi amfani da wannan dama in kira gare mu gaba daya da musa natsuwa da hangen nesa, da mai da hankali ga aiwatar da darussan da muka tunkara a cikin wannan mu'azara. Ba ilmantarwa adda nauyi ba, ko sauraren ilmantarwa ba, tabbaka abubuwan da aka gane aka fahimta kamar wanda shari'a ke so. Shi yasa da yawa Allah ya ba mutane ilmi, ya ba mutane sani, ya daga darajojin mutane da yawa a fagaji daban-daban na ilmi. To amma duk da wannan hikimomi, sai ga karantawa daga manzo sallallahu alaihi wasallam, yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu, kaga bai ce yu'allimuhu ba. Lafazan ilimi da ilimi da ilmantarwa sun shigo rayuwa da yawa cikin Alkur'ani da hadisai da yawa, amma nan sai hikima ta zo cewa duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi kowane iri duniya a lahira, yufaqihuhu fid-din, sai ya fahimtar da shi a cikin addini. Allahumma ij'alna min al-mutafaqihin.
Amin.
Amma ko an yi duk wannan ga bayanai, ba kowa su gane ba, sai da Allah ne su gane. Allahumma ij'alna min.
Amin.
Nabiyu, ina wani da wannan dama sanar da al'ummar musulmi a wannan wuri da wannan jiha da wannan ƙasa ta mai girma Najeriya, cewa gwamnatin jihar Zamfara ya take ga ƙarfafa al'amura na inganta shari'ar musulunci da kuma al'amuran ci gaban addinin musulunci gaba ɗaya. Da lokacin da Allah ya shigo da mu a fagen jagorancin wannan jiha, bisa ga jagorancin mai girma gwamna Alhaji Mahmudu Ali Shinkafi da Latun Zamfara, mun yi iyakai mun inganta ginin masallatai da makarantun Islamiyya da kulawa da masallatan Idi da kyautata halayen mutane. Yanzu ma insha Allahu ta'ala gwamnati tana shirye ga kullowa da waɗansu kyawawan hanyoyi da za a tunkari mas'alar ɗaukan mata a kan kabu-kabu. Mun dai riga mun ba da odar a kawo babura masu ƙawa uku don ɗaukar mata guda 200 a cikin wannan birni da sauran manyan biranen wannan jiha. Sannan yanzu haka gwamnati ta amince da a sawo motoci a damƙa su ga hukumar Hizba domin a ba da kulawa ta musamman don a tabbatar da an kare mutuncin 'yan uwanmu mata daga hawan kabu-kabu a cikin wannan babban birni na jihar Zamfara. Don haka muna kira ga al'ummar musulmi da su rinƙa ba da haɗin kai da goyon baya ga irin waɗanga malamai da suka sadaukar da rayukansu a wajen binciken ilimi da karatun ilimi da ilmantar da al'umma hanya ingantatta ta aqida mai kyau bisa ga tauhidi a musulunci, da hanya ingantatta bisa ga koyar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da hanya ingantatta bisa ga biyayya ga sahun magabata salafus salih rahmatullahi alaihim ajma'in.
Amin.
Kashi ina mai amfani da wannan dama in sanar da mai girma Dr. Muhammadu Sani Umar Fage da sauran rijiyar lemu jan babban birnin Kano, kuma malami a jami'ar musulunci da ke Katsina, da sauran 'yan uwa musulmi da a cikin wannan masallaci da birnin Gusau da jihar Zamfara, cewa in Allah ya yarda mun rigaya mun samu masallacin sahaba daga cikin masallatan da gwamnatin jihar Zamfara za ta gina insha Allah. Muna neman addu'ar jama'a da fatan alkhairi, shi gwada mun nan mun yi wannan aiki da hannuwan mu, kayan Allah ya amshi mulki ga hannuwan. A ƙarshe a madadin ma'aikatan lamuran addini ta jihar Zamfara da kuma gwamnatin jihar Zamfara da haɗuwanmu a wannan muhazara da aka yi a wannan masallaci mai albarka, ina miƙa godiya ta musamman ga wannan malami da irin wannan gudunmuwa da ya bayar. Allah ya saka masa da alkhairi, kuma Allah shi yawaita mana irinsu, kuma Allah ya saka mu ya gurgusa mu a cikin irinsu.
Amin.
Amma duk wanda an kai bayani ganewa, sai Allah ya so Allah ka ba mu ganewa.
Amin.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.